This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Baba Yakub makeri ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na lasariyan yau Laraba 18 ga watan Satumbar shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Hawwa da kanan labarai.
An yi kira ga Isra'ila da Hamas da su nuna sanin ya kamata a siyasance domin yi wutuƙa hanci a yarjejeniyar da ake kokarin cimmawa. Hukumar kula da ayyukan albarkatun ruwa ta Najeriya ta yi gargaɗin yiwuwar samun ambaliyar ruwa a jihohi 11 na ƙasar. Masu kada ƙuri'a a Jammu da Kashmir na ƙasar India sun kada ƙuri'unsu a zagayen farko cikin gwamman shekaru.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa tsohon gwamnan jihar Kogi Yahaya Bello ya gabatar da kansa a gaban hukumar EFCC mai yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya bisa zargin da ake masa na karkatar da sama da naira biliyan 80. A jamhuriyar Nijar kuma malaman makaranta ne suke kira ga mahukunta da fidda su daga wurare da ake fama da matsalar tsaro.
Duk lokacin da kaje an ce wani ko kuma wasu daga mutanen da suke irin aikin da kake suna fuskantar barazana a yankunan da suke aiki, kai ma za ka ji kana cikin zaman dardar.
Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafi da shirin zamantakewa na Zainab Babaji. A yau shirin zai ci gaba da duba batun zamantakewa aure da matsalolin da ke tattare da shi ne. Muna kuma dauke da sakonnin da kuma sauraro ka aika ta hanyar email. To amma yanzu a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da yamma ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. An sanar da samun ci gaba game da yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza cikin wata guda da ya gabata. To sai dai a yanzu dole ne Isra'ila da Hamas nuna sanin ya kamata a siyasance domin yi wutuƙa hanci a yarjejeniyar, cewar sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken a yau Laraba. Blinken ya faɗa a yayin wani taron haɗin gwiwa na manema labarai a birnin Al-Qahira tare da takwaransa na Masar Badr Abdullati, cewa yana jin akwai kimanin shadara 18 a yarjejeniyar da tuni an amince da 15 daga ciki, inda ake neman warwarewa akan sauran batutuwa da suka rage. Abdullati ya shaida manema labarai ta bakin mai mashitafinta cewa Hamas ta bayar da cikakkiyar amincewa da yarjejeniyar dakatar da wuta da aka cimmawa tun a ranar 27 ga watan Mayu da gyaran da kai akan yarjejeniya a ranar 2 ga watan Yuli. A yau Laraba ne Blinken da Albati sun tattauna a tsakanin su haɗe da gaggautawa buƙatar da ke akwai na dakatar da yakin da ake yi a Gaza da Sudan. Masu kada ƙuri'a a Jammu da Kashmir na ƙasar India sun kada ƙuri'unsu a zagayen farko cikin uku na zaben share fage a ranar Laraban nan, a zabe na farko da ake gudanarwa a yankin cikin gwamman shekaru. Masu kada ƙuri'a sun rika shata dogayen layuka na maza daban da na mata a gaban rufunan zabe a yawancin wuraren yankunan. Da dama sun bayyana cewa tuni suke jiran wannan dama, inda za su zabi wakilansu su da kansu. Shana Watt ɗaya ne daga cikin masu kada ƙuri'a a Pulwama a yankin Jammu da Kashmir.
Voting jo ek acha step hai election commission of India ki taraf se, hum pichle 10 saal se build kar rahe the iska.
Shana Watt ke yanke cewa kada ƙuri'a a wani gagarumin mataki ne da hukumar zaben India ta dauka. Mun shafa shekaru 10 muna jiran zuwan wannan dama saboda muna fama da matsaloli anan da suka hada da na kiwon lafiya, ilimi da ci gaba. A yanzu zamu iya zaben wakili na gari da zai wakilce mu, mu yi zabe cikin yanci, mu kuma shiga a dama da mu a siyasa. Yace kusan mutane miliyan 9 ne ke wato ake suka yi rajista kada ƙuri'a a zaben na ƴan majalisar wakili a yankunan Jammu da Kashmir.
An ji ba kadan Hawwa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan da ƙarshe tsohon gwamnan jihar Kogi Yahaya Bello ya amsa gayyatar da hukumar yaki da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa EFCC ta yi masa. Tsohon gwamnan, wanda a baya aka bayyana ana neman sa bisa zargin karkatar da kuɗaɗe da wasu ayyukan almundahana da suka haura naira biliyan 80, ya bayyana a gaban hukumar yaki da cin hanci da rashawa ne bayan tuntuɓar makusantarsa. Wakilin mu Alakwaja Ahmed Muhammad Dan Asabe ya mana ƙarin haske akan hali da ake ciki a jihar biyo bayan wannan labari.
To, yanzu dai da safon nan muka tashi muka ga labaru da ya karade kafafen yada labarai sun danna salon mutunta cewa tsohon gwamnatin jihar Kogi Yahaya Bello ya mika kanshi dan kashin kanshi ga hukumar EFCC da ke Abuja. To yanzu nan kuma dai duk din da ka shiga dai za ga an zauna gungun mutane dai ana ta tattaunawa game da wannan lamari na Yahaya Bello da ya mika kanshi ga hukumar EFCC a Abuja.
To ko an fito da wata tuhuma a hukumance akan wato laifin da aka aza masa?
Kwarai dama a ranar 18 ga watan Afrilun wannan shekara da muke ciki hukumar EFCC a yaki da cin hanci da rashawa ta Najeriya ta ayyana Yahaya Bello a matsayin wanda take nema tana tuhumar shi da shi da wasu mutane uku tana tuhumar shi da laifuka 19. Ciki hada karkatar da kudi naira biliyan 80 na ja ba da lokacin da yake gwamnati kenan na tsawon shekara 8.
To yanzu haka an bashi beli ne ko dai har yau yana hannun hukuma?
Har yanzu dai yana hannun hukuma. To da yake tun da farko ma dama ai daraktan yada labarai na Yahaya Bello wanda ake ana kiran shi Ohiyare Michael, to shi ne da shi aini ya fito ya ga manema labarai in Allah da yake ciki ya ce Yahaya Bello ya miƙe kanshi ne ga hukumar EFCC bayan tattaunawa da lauyoyin shi da iyalansa da kuma abokansa na siyasa. Kuma ya ce ya miƙe kanshi ne don ƙashin kansa saboda irin mutunta doka da yake da kuma tallafa gwamnatin shugaba Bola Tinubu a kokarinsa na yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya. To amma kawo yanzu dai labarin da muke samu yana hannun hukumar EFCC a Abuja kuma ba mu samu cikakken bayani ko ne hali yake ciki ba.
To ko akwai wata sadarwa da hukumar jihar Kogi ta fitar yanzu da shi tsohon gwamna ya gabatar da kansa?
Kawo yanzu dai babu wani a hukumance babu wani sanarwa da gwamnatin jihar Kogi ta fito ta sanar a yanzu dai da muke nake maka wannan bayani. Sai dai nan gaba muna jira ko gwamnati za ta fito ta yi magana game da kama tsohon gwamnan na jihar Kogi gwamnan Yahaya Bello.
To ya mai talaka suke faɗa a jihar Kogi din?
To ko ne ke talakawa ne kowa ne yana farin ciki da wannan hukbasawa da Yahaya Bello ya sun nuna farin cikinsu da kuma jin daɗin su gani yadda ya miƙa kanshi. Suna gani ai ya kamata ce ya miƙa kanshi tuntuni amma ba wai ya tsaya yana wasan ɓuya da hukumar EFCC har kawo yanzu nan. To saboda haka suna gani duk da cewa dai bai yi latti ba yana da kyau din da ya miƙa kanshi kaga a ƙarshe dai tunda yake ya miƙa kanshi tunda yake ya san zai da wata matsala sai ya je ya wanke kanshi. Amma dai kan gaskiya yanayin yawancin rayuka mutane da muka riƙa ji sun bayyana farin cikinsu kuma suka ce lalle ya kamata ya miƙa kanshi saboda ya wanke kansa ganin cewa har yanzu yana da dama na tsayawa takarar a nan gaba game da al'amuran siyasa.
Ahmed Muhammad Dan Asabe ke nan wakilin sashen Hausa a Lakwaja. Yanzu ko ga Hawwa da ci gaban labaran duniya.
Hukumar kula da ayyukan albarkatun ruwa ta Najeriya ta yi gargaɗin yiwuwar samun ambaliyar ruwa a jihohi 11 bayan da makwabciyar ƙasar Kamaru ta ce za ta fara sakin ruwa daga ɗaya daga cikin dam ɗin ta mafi girma biyu bayan mamakon ruwan sama da aka samu kwana na arewaci da tsakiyar Afirka. Gargaɗin ya zo ne a lokacin da tuni Najeriya ke fama da mummunan ambaliyar ruwa a jihar Arewa maso gabashi ta Borno inda wani dam da ya cika ya batse ya balle bayan mamakon ruwan sama da ya haifar da ambaliya a ƙasashen kamar Chad, Mali da Niger dukkan su da ke yankin Sahel na Afirka da a can baya ba su cika samun ruwan sama mai yawa ba. Hukumar ta NIHS ita ce hukumomin Kamaru sun sanar da ita a ranar Talata cewa wato sun fara sako ruwa bisa kula daga madatsar ruwa ta Lagdo. Ƙasar Kamaru dai na da madatsun ruwa da ke da cibiya a kan kogin Benue da ke malala cikin Najeriya.
A gaida Hawwa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da ake shirin buɗe makarantu a jamhuriyar Niger bayan hutun watanni uku, malaman makarantun da dama waɗanda suke aiki a yankunan da ake fama da matsalolin tsaro ne suke nema a cire su daga waɗannan yankuna don mayar da su garuruwa da akwai kwanciyar hankali domin kaucewa ayyukan 'yan bindiga. Ga dai Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani a wannan rahoto. Ana gab da koma karatun boko a janguriyar Niger biyo bayan hutun watanni uku wa malumai da daliban su maganar makomar karatun boko a yankunan da ƴan bindiga suke kai komo ce ke sahun gaba a kasar domin tunanin wani mataki ne zai sa a dawo da karatun kamar a can baya ko da yake malumman da dama ne dake aikin koyarwa a irin waɗannan wuraren ke nema da a canza musu wuraren aiki kamar yanda wani malamin boko ya yi mini ƙarin bayani
duk lokacin da kaje an ce wani ko kuma wasu daga mutanen da suke irin aikin da kake tana fuskantar barazana a yankunan da suke aiki kai ma zaka ji kana cikin zaman dardar kiwon da muke wani lokacin zaka ji an ce an zo an dauki shanun wani wasu an zo an kori wani ko an zo an kama wani irin wanga kuma zaka yi cewa kamar kai ma abin zai iya samu ka a kowane lokaci
makarantun ne masu tarihin yawa ne ke rufe a kasar a jahohin Tawa Tilaberi da Difa musamman sanadiyar matsalar tsaro abinda masa hukumomin harakokin karatun bokon kasar lura da cewa tambayar tashi aiki daga waɗannan yankunan da malumman ke yi ya shamalin na sauran yankunan kasar kamar yanda kamarad da Basiru Kadimani shugaban kungiyar koyarwa a makarantun nan boko na kasa na Izes Niger ke cewa
tambayoyin da malaman makaranta suka aje waɗanda ke son su canza jiha sai aka lura da jihar Jifa, jihar Tawa, jihar Tilaberi mafi yawa malaman makaranta suna so su tambaya su koma su jihohi inda suke ganin kamar da ya yi tsaro ko akwai dama-dama. Lalle shi ma'aikaci duk inda aiki ya kama shi kasa shi ce shike ma. Amma da zamanto harkar tsaro a bace wanda ya zamanto tashi hankali ne bai bar kowa ba. Babu mai fata a ce yau bai cikin kwanciyar hankali.
A nan jihar Tawa, yankunan Tebaram da kanan Matilliya da wani bangaren da ke gab da iyakar Najeriya ana ci gaba da samun irin wannan matsalar inji shugaban kungiyar karatun boko a mataki na jiha na primary cewa da kamarad Alhassan Abubakar ya fada
akwai wajaje cikin kasan mu wanda suke fuskantar wannan matsala kuma mun sha koke da dama tun ba yau ba wannan al'amura suna nan ga zuwa suna komowa inda za ka ganin mu sha buro wani aikin shi saboda rashin tsaro saboda ko barazana a kai ga rayuwar shi ko kuma ga iyalin shi ko ga dukiyar shi ko kuma barazanar ta sa garin shi da kanshi ma zaman shi bai dore ba balle karatun ya samu ya ci gaba tun shi ilimi da wajibi ne ga al'umma ya kamata duk matakan da za a dauka domin ilimi ya tabbata
A cewar Muhammadu Arzika shugaban gamin gambizar kungiyoyin uwayen ƴan makarantar boko tun bara ne hukumomin kasar sun ka tabbatar suwa musu da dokar matakan dakile wannan matsalar kuma sun lura cewa abin ya soma lafawa a waɗansu yankunan kasar
ba malamai dai na kana makaranta aka ma barazana ba sai mu ce duka lakwal kitta aka ma barazana bara bayan lakwal ta fara mun yi zaman wani atelier nan ta wanda aka yi kasashen irin waɗannan lakwaloli masu matsala aka yi nazarin kuma matakan da za a ɗauka musu to alhamdulillah kuma mun ga abubuwan sun rage tunda ka san ƙasar Tilaberi kana tunani kwal wajen 900 da wani abu aka ruhi saboda barazana irin wannan da aka hana mutane gari zama dama dai masu wannan abu gurin lakwal kice aka so hana muna kiran da muke shine hakullu ko ta wani hali mu samu ɗan mushila muna da kirin cewa kuma ana bisa hanya
Haruna Mamman Bago na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jagoriyar Nijar.
Ta gaida Haruna Mamman Bako da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkanmu da warhaka. Sannunmu da sake saduwa a zauren zamantakewa na wannan mako. A shirin zamantakewa mukan zakulo masu ruwa da tsaki ne don tattaunawa kan hanyoyin samar da haɗin kai da zaman lafiya tsakanin al'ummomin da ke da bambancin addini, kabila, jinsi da sauransu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji. A yau shirin na zamantakewa ya ɗora ne daga inda malama Maryamu Sani ta koro bayani a tattaunawar su da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a maradin jamhuriyar Niger Mansur Sani a tattaunawar su kan zamantakewar aure.
To gaskiya ni a nawa ra'ayin nake gani abubuwan da ke kawo mutuwa aure su ne na farko dai akwai matsala wadda take hitowa daga bangaren sirkai wato uwayen miji walau magajiyar miji ko kannan miji suna taka rawar gani gaskiya wajen mutuwa army saboda sai a kawo sarkuwa karamar sarkuwa ke babbar sarkuwa ki zo kina sa'in sa kina takun saka da karamar sarkuwa kina ganin kamar ta mallake miki dani ta mishi asiri ne sai abinda kika ga dama ake yi ba talla akari da cewa wani bi rayuwar yanzu ta fahimta juna ce in aka samu fahimta juna tsakanin mace da namiji ana taruwa a ruha ma juna asiri sai ki wani abin sai aga kamar cewa namiji ne shi nan ko kun fahimci juna ne ake yi amma ita uwa sai ta duki abin kai wani daban
waɗanda suke zaman gida guda yake magana ko ku koda kuwa da gidan shi
eh waɗanda suke zaman gida guda nake misali akai kuma sannan koda mutum in halin shi ne koda a ce gida ba guda ne ba sai kiga suna ta wannan tsigumi koda yaushe a kira namiji a ce mishi matarka ta haka matarka ta haka kamar wani abu ake nema ga ɗiyan ko wani abu kawai su dai sun tsane dai a zamana ayi rayuwa ta army ba su kan afkwantar da hankali duk irin yanda ake zaman lahiya sai su nemi tashin hankali ya shigo ciki kuma kun gani duk dan da ya san ciwon kan shi bai yiwa ana tashin hankali da uwashi ko da baban shi musamman ma uwaye mata gaskiya an hisa ma wannan matsalar
shikenan mun gode bari mu komo bangaren sani domin sadi kwanan shirin kamar yanda kaji muna neman mafita yani za a yi aure ya rinka dorewa kamar irin nada a irin shekarun da zaka aiwaiwa naku in ka kalle yanzu
eh gaskiya yanzu inda ana za a aure yanda za a yi da aure muna neman mafita mu dukan da mu mazan da mu mata gaskiya abin da muke so ya kamata a ce in yanzu aka yi aure ya kamata a ce a samu kwanciyar hankali tsakanin mace da namiji kaji ko kenan ka samu kwanciyar hankali tsakanin mace da namiji insha Allah za a samu mafita kaji ko eh
madalla me ra'ayinka ko hanyar da kake gani za a bi domin aure ya rinka dorewa irin nada
tantancewa kenan tsakanin ma'aurata tantance juna uwaye su san wanda za su ba ɗaya su ko wane ne kenan kuma san daga wani jinsi ya hito tantance ya tsaya tantance namiji ko wane ne a san ko wane ba bugun bugun da an kawo abin aure a ce aure ba tantance ba ƙarin bayani yake ne
insha Allah Muhammad Sani me kake gani yanda za a yi a samu mahita ya kasance aure ya jara in aka yi shi ya zama dai abin burgewa irin nada sai aga an yi shekaru an yi diya da jigogi amma yanzu tsawon shekara guda kaga tana ta kai da kawo abu yana ta tangal-tangal har ma akai a hasala da juna kaji an ce a rabu din a huta an yi abu cikin watanni kaɗan amma an yi shashe da ba iyaka.
To, assalamu alaikum. Ni abin da nake gani ana so a koma aure kamar irin nada. Ɗiyanmu matasa sai an ba su magana mun ba junanmu magana in za ka buɗe aure ka biyo ta hanyar uwayenka. Yanzu kana da ɗa sai ma ya shirya kan kuɗin kayan kai lehe da wani tambaya kurin sai ya ce babu za a kai mana kuɗi wuri kaza. Kenan baka san ko mene ba san ko wani iri bace bai samu. Amma in aka ce an koma kamar da wanda uwaye su ne za su jagoranci tun daga farin har kawo amarya uwaye ne ke gaba suke jagoranci to wannan ana iya a samu army irin nada a dadi amma yanzu da yaro da ya samu kuɗin shi ma kai uba baka sani sai sun ma kace magana da shi da yarinya a kaza ma zani kai wajen arman ki na aminci
sai ka dogon bincike sai a bata
sai yawa in kace sai ka dogon bincike sai a bata uwaye ma su ba sanin abin da suke junan su to da yayi armo abuta yake shi ya kashe kuɗi ne kuma uwayen shi bai ma ba su wahala ba suka ji da ta bata mai dare da ma kowa zuciya eh tayi gidan ku ni da ma ai da na armo ki ni ba dan haka inda na san haka ne karanta idan ce tunda amma yan uwaye suka shiga ciki da tsazajin nauyin uwaye kuma sai ya ji abin da uwaye suka ce mai ko ya saki wannan almi amma tun da uwaye ba su wahala ciki ba bai sanya su ba ciki sai ma ra akai kudin lihi za a cewa a baba ga kudi nan za ni tura aji akai mani gidan su wanci kaga almi daga nan wannan tun daga nan ana samun rauni ne ni bakin cinkayi na kenan kula
masha Allah zan dawo bangaren ki Balaraba ana son in aka yi aure a can ya zama mutu karaba yaya ne za a yi a rinka yin aure a halin yanzu ya zama in aka yi shi har abada
yanda za a yi wannan ai in aka yi nazari kuma ana tunani ba mai wuya ba ne ni a tunani na amma nake gani bakin da indai ma'auratan sun gamsu da junansu kuma sun amince ma junansu suna son junansu daɗi da wuya abin da mijinki ya kaki aiki da shi kai kuma in ka kamar da yanda na ga maka dazu shi kuma in ya samu ya zo gidan shi da shi saboda akasari yanzu namiji fa sai ya kawo mace ya aje cikin gida fa bai bata ci bai bata sha sai kaga wata macen ta army alhalin lokacin da aka armo ta mace ce ta ji da gani ka gani ga tsayi ga kyau ga komi ga sutura amma sai namijin ya ganta yana son ta yi kukuwa cikin maza ya duko ta. A zo kwana biyu in ka ganta ba ka gane ta, ka gane ka ta hito daga masussuka. Karamar yarinya ta zama lattijo.
Ba kula da matan.
Ya ba su kula da matan mana, sai ka ga namiji ya kawo mace aje cikin gida ya je ga wata can ta sha furudin ta tana tahiya tsab masha Allah ya ga ta birge shi, sai ya mai da hari can wurin. Ya ga mace wa gama ta gida kuma in ya kula da ita ma mace ce.
Da su kin dauko magana ta ruha mu kai asiri, idan mace tana dan sai da wani dan abin da la'ab baka dan me yasa ba za ta dan iya shawa makan ta ita ma huda ba.
Ware ka ana yi shi namiji in yayi in ka ba macen ka kawai kana ba macen ka gudunmuwa kenan radda baka da shi. Ai ita ma tana iya ta gyara wani abu cikin gida kuma dama ai yanzu tarbona in tarbona ne yake. Eh in namiji ya kamo can ke ma sai ki kama nan amma inda zaman lahiya cikin gida da fahimtar juna ka gane ko kenan. Ai namiji dama ba iya doka shar jikin mace duk irin halin shi sai dai ya kamanta wallahi sai dai ya kamanta eh shi Allah ya dora ma sai dai ya kamanta tunda mu mata da kaga mu dargan mu yawa gare ta. In namiji ya mamu kuma mun san me yi an sani kenan radda ba kika ga wani abu in an maki wani abin sai ke daure ki
wani ya mai yawanci wani abin ba Allah bane ko addini yace sai an yi shi an ba da ci da sha sattara da sauran
ci da sha ne waye kamata yayi shi
namiji ya kamata
ai an gani ga hadisi an gani ga qur'ani to amma ai yawanci yanzu mazan wanda ba su ci da mata sun hiya ka fahimta
haka kike gani
haka nan ne ma tunda muna zan mu yanzu muna zan tare da su muna gani domin Allah sai ka ga namiji na rantsa da Allah ya baro gidan shi matan nashi ba su ci ba su sha ba kuma sai ka ga namiji ba yayi da shi yo baya da shugo ba ko ko bai da ake sai aje mace biyu uku domin Allah eh ya aje mace biyu uku shi bai koshi ba su ba su koshi ba ko ko su ya baro su cikin gida da tabarya shi ya zo bakin hanya ya zo ya sai abincin shi hada ma nama ya ce da mu hurin shi ya sha ha ya zo cikin
wani lokacin aka hura wasu matan suna jinkirin damawa
sai dai an ba a baki hacin ba ai duk mace ko ta kuma mace ce ta gari mijinki in yaje ya samu baki san wahalar da ya samu ba saboda neman halaka waya gare shi kenan sai ki kokarin ki gyara amma babu ciko inda mai nemewa ne wallahi sai ki cika ki gyara duka ba wani abu ne ke dai abin ne cikin gidanki kuma ke zaki tin shi ke zaki karuwa da shi da ke sai mijinki sai yayanki sai sarakoki in kin ba
nagode Balaraba Maryama ina da bangaren naki kin kawo hirar sarakuta ko sarkai sana ɗaya daga cikin ummul abaisar da ake yawan samun mutuwa aure a cikin zamantakewar mu ba ki ganin cewa da zarar an ce an auro ki a gida hakuri ina yi barna bari ko menene sai kin kai zuciya nisa mutum ne zaki aure shi da uwayen shi da ɗan uwan shi baki ɗaya yau sai aka ce duk abin da ya samu sai ya ma fara baki kafin ya ba mammashi dole za su dan ji wani abu me zai hana ke kira ga sauran mata na sakau da kai wajen ji da ganin abubuwan da za su iya bulluwa game da haka nan domin tsira da ire-iren waɗannan abubuwan da in kika ce dan an ce kaza dan an ce kaza ke ki tashi ko ki dan yi masa rashin kunya ko kuma ki nuna aiki dole ne sai an miki
haka ne daman in kika ga daman aka samu mace mai irin wannan daman kama kocin gida da ita da uwayen haka na ake in ka daraje ta uwayenka dole zaka daraje ta uwayen miji saboda inda ba su aihe shi ba ba zaki gane shi ba haki aura kenan dole sai an girmama su kiran da nake ga mata kenan a girmama uwayen miji saboda in an girmama su ne ake samun wani abu mai amma wasu uwayen kamar suna dan ba mu cewa sun yi kuskure mai amma ya kamata su dan yi duba ga lamarin su saboda suke kawo ummal aba isayen abu kana tare da yaro yara an kai miki yarinya karama ba ta da isasshen wayen da za a ciwa sai ta miki yanda kike so mai amma in kika sha abiki ga shiki kika sha ta ga shikinki wallahi duk abin da ta san tana makuwata sai ta yi miki ke uwan miji me amma uwayen su ne duk abin da ake musu saboda akwai wata uwar da abinci ma wanga in kika dawa shi baki da izinin ki raba shi sai kin kai mata ita ki raba shi ko nama kika dawa ita za ta raba shi ta ba kuwa nashi wata sai mata aji na dan dan ta wurin ta tace sai dan nata ya zo wurin ta ni za ta ba shi naman ya ci amma ba a da izinin aka shi wurin mata eh
kuma jeje
eh wallahi akwai
aure ya daure ya daure ya dore in aka yi shi a ce mutu ka raba
to in ana son aure ya dore ya dore in aka yi shi ya zama mutaka raba sai uwaye uwayen mu sun yi hakuri su yi hakuri su kauda ido da abubuwan da ya rike yi lalle duk abin da ake yana da kyau su sanya ido saboda akwai abubuwan da ake na kurakurai su dinga gyarawa ni amma su kauda ido ga ganin abubuwan da diya ke yi duk abin da mutum ya yi sai an taso ana hudace ana mi tunda ba kyau a ce kana sa in sada babban mutum musamman ma wanda ya aihun maka miji
Mun gode Maryam. Lami, kina tunanin akwai yanda za a yi in aka yi aure ya zama na lahiya a daina samun irin wannan matsalolin yana yawan saki?
Eh, gaskiya duk macen da ba ta biyayya ga mijinta ko ga uwar miji ko kuma ga dangin miji, gaskiya wannan yakan kawo barazana bisa ga kan mutuwa aure. Sannan mace za a kawo miki wani bi a kawo miki ai kayan abinci sai ke buris ki ce ai miji na suna yake yi zai je ko ban dauha ba zai je tashaje sanwo min gurin kaza za mu je restaurant. To zuwa restaurant kin nan ba abu ne mai dorewa ba gare ki daga ke hashi saboda babu mutunci. In girkin nan yana sa dankon soyayya ga mata da miji har ga dangin ma miji, mudin mace duk wanda ba ta yin girki ba ta mamijin ta biyayya, gaskiya yana kawo illa ga zamantakewa ta aure.
Da fatan kun yi dadin kasancewa tare da wannan shiri na zamantakewa.
Masu sauraro, a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe. Yanzu a madadin wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a maradin jamhuriyar Niger, wanda shi ma a makon jiya ya angwance da amaryarsa Chafi Asani da daukacin bakin nasa da ma waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri kai tsaye, ni Zainab Babaji nake cewa mu huta lafiya.
To madalla gaida Zainab Babaji, yanzu kuma ga sakonnin ku.
Ra'ayi na farko, ra'ayinka ne Musa Malam Indo Kazawai jamhuriyar Niger. Kace ku mika mana kocin al'ummar garin Birnin Kazawai zuwa hukumar wutar lantarki ta kasa bisa halin da ake ciki na karancin turakan wutar lantarki a wannan gari tsawon shekaru, wanda hakan ya kawo yawaitar wayoyi a ko'ina a cikin gari. Sai kuma ra'ayin baban gida Buba Fajewa daga karamar hukumar ta kai mai cewa muna jajintawa al'ummar Maiduguri da na jihar Yobe bisa iftila'in ambaliyar ruwan sama da Allah ya saukar musu. Muna addu'a Allah ya maido abin da aka rasa da fatan gwamnati da masu hannu da shuni za su taimaka wa waɗanda abin ya shafa. Amin. Ra'ayi na gaba, ra'ayinka ne Sanusi Madatai da Magaram. Kai ko cewa kai daga jamhuriyar Niger, muna yabawa fitaccen attajirin jihar Kano wato Alhaji Alasan Dantata bisa tallafin zunzurutun kuɗi har na naira biliyan guda da rabi da ya baiwa mutanen jihar Borno waɗanda iftila'in ambaliyar ruwa ya shafa. Da fatan Allah ya saka masa da fifficin alheri ya kuma ƙara bunƙasa dukiyarsa. Daga ƙarshe, muna fatan sauran attajirai da gwamnatocin ma Afirka za su koyi da shi domin mutanen da wannan matsalar ta rutsa da su suna buƙatar matukar taimako. To, ra'ayoyin da lokaci ya ba mu damar karantowa kenan yau, sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu rika karantowa.
To madalla, da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai, amma a taƙaice.
Baba ta kace an sanar da samun ci gaba game da rajejiyar tsage ta wuta ne a Gaza cikin wata gudan da ya gabata. To sai dai a yanzu dole ne Isra'ila da Hamas nuna sanin ya kamata a siyasance domin yi wutuƙa hanci a yarjejeniyar, cewar sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a yau Laraba. Blinken ya faɗa a yayin wani taron haɗin gwiwa na manema labarai a birnin Alkahira tare da takwaransa na Masar Badr Abdullahi, cewa yana jin akwai kimanin shekara 18 a yarjejeniyar da tuni an amince da 15 daga ciki, inda ake neman warwarewa akan sauran batutuwan da suka rage. Masu gada ƙuri'a a Jammu da Kashmir na India sun kada ƙuri'unsu a zagayen farko cikin uku na zaben share fage a ranar Laraban nan, a zabe na farko da ake gudanarwa a yankin cikin gwamman shekaru. Masu kada ƙuri'a sun rika shata dogayen layuka na maza daban da na mata a gaban rumfunan zabe a yawancin wurare a yankunan. Da dama sun bayyana cewa tuni suke jiran wannan dama inda za su zaɓi wakilansu su da kansu. Hukumar kula da ayyukan albarkatun ruwa ta Najeriya ta gargaɗi yiwuwar samun ambaliyar ruwa a jihohi 11 bayan da makwabciyar ƙasar Kamaru ta ce za ta fara sakin ruwa daga ɗaya daga cikin dam ɗinta mafi girma, biyo bayan mamakon ruwan sama da aka riƙa samu a kwanan nan a arewaci da tsakiyar Afirka. Gargaɗin ya zo ne a lokacin da tuni Najeriya ke fama da mummunan ambaliyar ruwa a jihar Arewa maso gabashi ta Borno, inda wani dam da ya cika ya batse ya balle bayan mamakon ruwan sama da ya haifar da ambaliya a ƙasashen Kamaru, Chadi, Mali da Niger, dukkansu da ke yankin sahel na Afirka da a can baya ba su cika samun ruwan sama mai yawa ba.
To masu sauraro, iya abinda za mu kawo muke na a wannan lokaci, sai kuma can da daddare za ku je mu dauki da wani sabon shiri wanda idan Allah ya kai mu za mu fito muku da maudu'i da za ku kira ku bayyana ra'ayoyinku a kai. Amma yanzu a madadin Hauwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Laser Creation wacce ta shirya ta bada umurni da ma injiniyan mu na wannan lokaci Mr. Bobbas Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. Wassalamu.